أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 6 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 31 ga watan 10 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 80 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau za mu tashi farkon aya ta 81. Kafin haka akwai tambayoyi. Galibin tambayoyin da mutane suke rubutowa ba su da ma'ana sosai, shi yasa bana shagaltuwa wajen karanta su. Sai ka duba tambaya ka karanta 20 da wuya ka samu guda 2 ko 3 wadda ta cancanta a karanta, ballantana ma a bada ansa. Mai tambaya ta farko yana cewa gaskiya ne idan mutum yana karanta suratul kahfi a kowace juma'a zai rabu da talauci? Ba gaskiya bane. Wani ya haddace Qur'anin ma yana cikin talauci, ba wai suratul kahfi ba, ba haka bane ba? In dai karanta suratul kahfi kawai mutum, to wanda ya haddace fa? Wato mu dauki ayoyi na alqur'ani, ana karanta su ne dan neman lada, ba wai dan mutum yayi kudi ba a duniya, dan ka samu kyakkyawan sakamako a lahira, dan ka gyara zuciyarka, imaninka ya habaka, kuma ayyukanka na gari su yi kyau, sai ka mutu sai ka shiga aljanna. Amma idan ka karanta kana son a baka a madadin lahira wani abu a nan gidan duniya, Allah bai tsara haka ba. Amma da suratul kahfi sunna ne karanta ta ranar juma'a, wanda duk ya karanta ta ranar juma'a ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya dace da lada da aka yi tanadi ga wanda ya karanta ta din. Amma ba ta yanke talauci da ita, da izawa ka da waye duk ba su yanke talauci. Wannan yana cewa akan samu waɗansu daga cikin musulmi sukan bayar da gidajensu haya ga waɗanda ba musulmi ba. A wani lokacin su waɗanda ba musulmi ba sukan mayar da wannan gida ya zanto ɗakin ibadarsu, kuma shi mai gidan ya sani hakan, ya halatta ko bai halatta ba. Bayar da haya ga wanda ba musulmi ba ba laifi bane cikin addinin musulunci, amma idan ka san in ka bashi haya zai mayar da gidan hayarka ɗakin ibadarsa, ko ya mayar da shi mashaya inda za a rinka sayar da giya, ko ya mayar da shi wurin zina inda zai ajiye matan banza ana zuwa ana zina da su ana ba su kuɗi, ko ya mayar da su wani wuri na ajiyar kayan laifi fatauci muggan ƙwayoyi, to wannan ko musulmi ne ma bai halatta ka bashi haya ba in zai ɗaya daga cikin waɗannan ababen, ballantana kuma wanda ba musulmi ba ya zanto min babi aula. Da haka lalle mu zura ido mu gawa muka ba haya ko me zai yi a gidajenmu. Duk mutumin da ya kasance zai yi amfani da gidanka ko shagonka na haya wajen wani aiki na sako, kuma duk da haka sai ka bashi, duba da cewa kila zai fi baka kuɗin haya masu tsoka, to ka tabbatar ka yi ta'awuni akan al-ismi wal-udwan. Ubangiji ko ya ce wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan, kar ku yi taimakekeniya akan aikin sabo, kar ku yi taimakekeniya da juna akan dukkan wani aiki na ƙetare iyakar Ubangiji. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisi. Mutum na farko wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba, mutum na biyu mutumin da ya zagi mahaifansa, mutum na uku man awa muhdisan, wanda ya bayar da mafaka ga mabarnati. To ka koyi na daga cikin ba da mafaka ga mabarnati, ka bayar da gidanka haya don ayi ayyuka na ibada na wani addini ba musulunci ba, ko kuma don a rinka sayar da barasa ko wani abu. Sannan kuma mutum na hudu man ghayyara manar al-ard, wanda ya canza kan iyaka ko ta floti ko ta kasa ko ta gida ko ta gona don ya shiga gonar makwabcinsa ko flotin makwabcinsa. Wannan duk Allah ya ce su cikin hadisi. Don haka dai masu gidajen haya sai su yi hattara su tabbatar wa za su ba hayar gidansu ko shagonsu. Wannan kuma yana cewa azumi ya yi da rana sai ya yi barci, ko da ya farka sai ya samu ya yi mafarki, duk wandonsa na jiki, mai hukuncinsa. Azuminka dai yana nan lafiya kalau, idan ka tashi sai ka yi wankan janaba don ci gaba da sallolinka, amma hakan bai shafi azuminka ba, azuminka yana nan ba abin da ya shafe shi, don mafarki ba ya kare azumi. Wannan yana cewa mutumin da baya da mazakuta ya iya limanci, sannan makaho zai iya wa masu ido limanci, da gurgu da kutulu za su iya yin limanci ga waɗanda suke masu lafiyar gabbai, ko kuma sai ga 'yan uwansu. Kila wannan abin da ya ja wannan tambayar ɗan ishara da na yi rannan cewa mutumin da yake baya da mazakuta akan wani kauli ma ko limanci ba zai ba. na ce akan wani kauli ne shi ruwa, amma ban yi tarjihi ba, ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba. Wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallarsa ta inganta shi kadai, to in yayi tare da jama'a kuma ya halatta. Mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta al'asar, sallarsa ta yi matakar ya take sharuɗa ta yi, to haka idan ka bi shi baya, ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya, sallarsa ta yi. Amma ana maganar cewa a nada shi ya zanto limami ratibi na dindindin, bayan ko an san baya da mazakuta, to shine wadansu malamai suke ganin babu kamala ta tare da shi, dan haka bai kamata ba. Ina fata an fahimta. Amma dai zance mai inganci shine dan yayi wa mutane sallah ko limanci babu laifi, haka ko makaho idan yawa masu ido limanci, haka kuturu ko gurgu idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci, dukkan su sallar su ta yi. Abinda ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci, cika sharuɗanta da cika dokokin ta, ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayyen karatun Qur'ani, wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci. Wannan kuma yana magana akan yana yawan wasu wasi a cikin sallah. Yaya zai yi rabu da yawan wasu wasi a cikin sallah? Mutum yakan iya korar wasu wasi a cikin sallah ne gwargwadon yadda sallarsa ta yi kusaci da sallar annabi. Duk mutumin da sallarsa ta yi nesa da sallar annabi, to zai ci karo da wasu wasi mai tarin yawa a cikin sallah. Manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli. A cikin sallah sai ya koya mana da mun yi kabbara bayan mun tabbatar mun fuskanci alƙibla. Abu na farko da zamu iya yi du'a'ul istiftah, addu'ar bude sallah. Kaga addu'ar bude sallah kuma nau'i ce daban-daban. Manzo Allah ya koyar da ita a salo daban-daban, wanda dukkan iya sai ka dauka kai. Mafi shahara ko mafi inganci shine abin da ya tabbata cikin Bukhari. Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma naqqini min al-khataaya bil ma'i as-sajj wal barj. Ko wannan ko wata wadda ka iya, da ka yi du'a'ul istiftah sai ka yi isti'aza. Sai ga ta isti'aza da manzon Allah ya koyar, a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wannan isti'aza ita ce take korar shaydan a cikin sallah. Idan ka yi ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga nan sai basmala, daga nan sai karatun Fatiha. Sannan goshinka na idan kana kallon inda zaka daura goshinka, baka kallon dama ko hagun dinka, to kaga cikakkiyar tsayawa da kamala, ga karatu mai kyau. To gurgudun yadda ka tsare waɗannan ladubba na sallah da manzo Allah ya koyar, gurgudun yadda zaka rabu da wasu wasi. Ta iyawa kuma Allah ya jarrabe ka, kai kokarin kiyaye adab din da komai da ake bukata, gurgudun yadda ka iya ko kai koya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, amma kuma wasu wasi ya rika zo maka lokaci bayan lokaci. To duk lokacin da wasu wasi ya zo maka kana cikin sallah sai kai isti'aza. Manzo Allah ya ce kai isti'aza ka tofa hagu har sau uku, insha Allah sai dan zai tafi barka. To wannan shine abin da zaka yi, kokari kai kokari ka koyi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan duk da haka wasu wasin ya ci gaba da damunka, to kana cikin sallah ya halatta kai isti'aza ka tofa hagun dinka, a'udhu billahi ka tofa hagun dinka, ya halatta. Hadisi ya nuna haka. Ko da yake wadansu malamai sun ce idan mutum ya tofi a cikin sallah to yayi ƙari, sujudan badi ta kama shi. To ƙarin mai suka ce an samu ƙarin ta da fa, dan yace tuf. To amma ai tuf ba zance bane ba, idan kuma zance ne to wani yare ne? Hausa ne ko Kanuri ne ko Fulatanci ne ko Yarbanci ko Turanci? Tuf haka fa kawai, tofar da yawo ne. Wannan ba magana bace, dan haka ba wani ƙari da kai cikin sallah. Ko bin umarnin manzon Allah kai, dan yace kai tofi idan shedan ya dame ka. Tambaya ta karshe wannan yake cewa, na ji magana da kai dangane da sharifai, to ina so in tabbatar maka da cewa sharifai wanda wuta ba ta cin su a nan garin ma in kana so ne zan kawo mutum 1000. Abin da yake cewa ya ce wai da wuya ka samu wani gida daga cikin gidaje na Kanuri inda babu sharifi. Haka yace da wuya ka samu family inda babu sharifi a cikinsu, wanda dai za a samu wani mutum ɗaya zakka wanda wuta ba ta cin sa. Wani ma zai zo ya sa hannun shi a irin ramin da ake sa kwallon tarki, ba abin da zai same shi. Kuma babu wani magani da suka sha haka Allah ya yi su. Haka ya faɗa, ban sani ba ko wa shahida ya kusa, ko ne za ku ba da shahida? Ni ba ta ne ba a samu masu da'awar sharifaka ba. Wannan kan ya kamata ka tabbatar cewa a Kano nake. A Kano kuma har akwai unguwar sharifai da sarkinsu da sakatarensu. Ashe sun fi Kanuri yawa kenan. Unguwa ce guda sunanta unguwar sharifai, ko ba haka ba? Akwai sharuftaka ta cewa mutum ya ce shi jikan annabi ne, a yi da'awarta. Wannan ita ce na fahim zafafa magana a kanta, domin mutum ya yi da awar cewa shi jikan annabi ne ba tare da tarihi na salsalar iyayensa ya nuna haka ba, ƙarya ce cikin addini. Kamar yadda da'awar annabta ƙarya ce, to haka da'awar cewa ni dangin gidan annabi ne ƙarya ce cikin addini. Dai idan mutum ya yi wannan ya jawo wa kansa falalar da bai da ita. Domin duk wanda ya zanto cikin ahlul baiti kamar yadda na faɗa, akwai hukunce-hukunce da suka shafi cikin addinin musulunci. Ciki akwai sa shi cikin salati, don lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ta shafi shi. Sannan kuma ba za a bashi zakka ba, ba zai ci sadaka ba. Amma abin mamaki yau masu da'awar su jikokin annabi ne duk zakka su suke karɓewa. Duk sadaka su suke bi suna karɓa kuma. Kuma sun ce su jikokin annabi ne, kaga sun kare ka'idar gidan. Amma maganar ka na cewa wani wuta ba ta cin waɗansu, wallahu alam, wannan zancen naka sai an bincika. Amma dai abin da na riga na sani, wanda na karanta a karance kuma na faɗa a rannan, shine galibin waɗanda zaka ga suna wasa da wuta ba ta cin su, sun fito su yi da awar sharuftaka su wuta ba ta cin su, amfani suke da waɗansu magunguna, waɗansu ma tsafi suke, waɗansu ma sihiri suke. Wannan tabbas na gani. Ina jin na taɓa ba ku labarin wani sarkin sharifai ko dai wato wani mutum ne a nan cikin Najeriya ne, sai je Niger. Da ya je Niger sai ƙarya ce shi sharifi ne, sai aka ce ga sarkin sharifan gari kaza ya zo. To a garin kuma duk al'ada duk shekara ana wani wasa na wuta, inda makera suke zuwa a hura wuta su rinka shiga ciki, ko a sa karfe ya yi zafi ana ɗaɗɗarawa a jiki. To sai aka ce to ga sarkin sharifan gari kaza ya zo, ya kamata a gayyace shi. Shi bai sani ba, ce ya je a bisa rashin dace. Ya je yau ya yi da awar sharifta kuma gobe ake wasan wuta a garin, kuma ƙarya yake shi ya sani. Aka hura wuta fa, duk kowa yana ta wasa da wuta cikin makera, wanda ake zira kawai sarkin sharifan gari kaza, ba na so in faɗi sunan garin. Wuta tana ci, aka rasa yadda za a yi, cikin sai tsururuwa ya rasa yadda zai yi. To ɗaya daga cikin sharifan garin wanda yake yana cikin irin masu sun shahara da tsafi, shi ya san cewa wannan ƙarya yake. Sai ya ce akwai yadda za a yi, za mu fita ni da kai, akwai abin da zan baka wanda wutar ba za ta yi maka komai ba. Sai dai kawai karka ji tsoro. Amma idan an tashi duk abin da ka san gwamnati fil afaki hatta raditu min al-ghanimati bil iyabi, so yake ma a dawo lafiya ba wai a samu wani abu ba, ko ba haka ba? Raditu min al-ghanimati bil iyabi, dan haka sai ya ce a tafi. Da aka tafi sai ya bashi wata sanda ya rike, wato yace shi dai ya taho gaban sa na faduwa, ya sa irin dogor hular da na faɗa muku ja, ana cewa ga sarkin sharifan gari kaza. Da yayi haka da sanda ya nufutar, sai wutar ta matsa baya, kaga tsafi ne wannan. Ya nufe ta sai ta zauna a baya, aka ce lallai wannan kan ba dama ne, da aka yi ta kyautar kuɗi da menene da sauransu. To kaga wannan ai duk matsafa ne, haka kawai sai mu ce maka wannan sharife ne ko jikokin annabi ne?
Na'am.
Allah gane da mu, Allah fahimta da mu. Za dai mu tashi aya ta 81, ubangiji ta Allah ya ce mi,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
وبنجد تي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين تناو متى ننك لوكة دا الله يلك القول إن النباوة قبات ينسو يتي دسول ما آتيتكم من كتاب وحكمة duk irin abin da na baku na littafi da na saukar akan ku, wa hikima, ko wata hikima da na baku da azancin magana da fasahar harshe. Sun maja akum rasulun, sannan sai wani manzo ya zo muku, musaddiqul limama akum, wanda yake gaskata abin da yake tare da ku na littafin da aka saukar muku. La tu'minun nabihi, lalle ku yadda za ku yi imani da shi. Wala tansurunna, kuma lalle ku yadda za ku taimake shi wajen iyar da sakon da na aiko shi da shi. Kala, Ubangiji ya ce, a aqarartum, shin kun tabbatar da hakan? Wa akhadhtum ala zalikum isri, kuma kun riki alqawlina akan hakan. Al-isru shine al-ahdu, kun riki alqawlina akan hakan babu sabawa. Qalu, gaba ɗayan manzanni suka ce aqrarna, eh mun tabbatar da haka ya Allah. Qala, ubangiji kuma yace da su, fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, to ku shaida, ni tare da ku ina shaidawa, ni zan zama masu shaidawa cewa nayi wannan alƙawarin da ku, kuma kun amince cewa za ku bi ni akan haka. To wannan aya malamai sun yi saɓani wajen fassarta, amma saɓanin da yana komawa zuwa ga ma'ana ɗaya idan ka bi tushen kowace magana. Magana ta farko suka ce wannan alƙawari ne Ubangiji Ta'ala ya yi da kowane annabi da ya turo, cewa lallai in kana da rai annabin da zan turo bayan ka ya zo, lallai ka yi imani da shi, lallai ka taimake shi akan iyar da saƙonsa har kafin kai lokacin ka ya wuce. Wato kowane annabi an yi alƙawari da shi akan haka. Annabi Nuhu an faɗa masa annabin da zai biyo bayansa lallai ya taimake shi. Annabi Hudu an faɗa masa cewa idan annabi Salihu ya same shi da rai lallai ya taimake shi. Annabi Salihu an faɗa masa duk annabin da ya biyo bayansa shi ma haka, har ya zuwa annabin ƙarshe shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato kowane annabi an yi wannan alƙawari da shi a karan kansa shi ɗaya. Waɗansu malamai suka ce a'a, gaba ɗayan annabawa ne ake magana da su kan cewa kowane ɗaya daga cikinsu inda Allah zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa, to lallai ya yi imani da shi kuma lallai ya taimake shi. Wato sai ayar ta zanto cewa alƙawari ne Allah ya ɗauka da kowane annabi lallai ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma inda Allah zai ɗauki rayuwarsa ta yi tsawo har annabin a turo shi yana nan da rai, to lallai ne ya taimaki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ke nuna fifikon shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shari'o'i na annabawan da suka gabace shi. Kowace doka da Allah ya saukar daga sama an yi mata zamani wanda idan lokacin ya wuce aiki da ita kuma ya ƙare, amma dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi mata iyaka ba daga nan har zuwa tashin kiyama. Wato dokarsa ita ce ta ƙarshe kenan. Da haka a yanzu inda Allah zai kaddarawa annabawa da suka shuɗe baya dawowa, to ba wanda zai aiki da littafinsa, dukkansu sai dai su yi aiki da Alƙur'ani mai girma, don sun zo daidai zamanin da zamanin Alƙur'ani ne, period ɗin da ake yanzu ta Alƙur'ani ce, da haka sai dai su bi Alƙur'ani mai girma. To kaga wannan na nuna fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa. Sannan wannan alƙawari da Allah ya yi da annabawa, shin ya tara su ne wuri guda ya yi wannan maganar da su, ko kuma a'a kowanne an yi magana da shi shi ɗaya, wani ma da ya zo aka yi da shi shi ɗaya, wani ma da lokacinsa ya zo aka yi da shi shi ɗaya, ma'ana an yi ne da su a ɗaiɗaikunsu, amma da Allah ya tashi ba da kawo labarin sai ya kawo shi a jumlace kamar ga su a tare aka faɗa musu maganar lokaci guda suna ji su duka, tare da cewa kowanne ko an yi da shi ne shi kaɗai a zamaninsa a lokacin da aka turo shi. Ina fata an fahimta. A aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri, kun yadda kun riƙe alƙawari kan tsare alƙawari na ne da ku? Qalu, annabawa suka ce aqrarna, eh mun yadda. Allah ce fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, faman tawalla ba'da zalik, wanda duk ya juya baya bayan wannan alƙawari da annabawa suka ciyo, fa ulaika humul fasiqun, to yana cikin fasikai. Magana ta biyu, wato kaga wannan magana ana magana ne kan annabawa ne aka riƙe alƙawarin da su, sawa'un kowanne a zamanin su shi kadai ko kuma a'a an haɗa su ne lokaci guda aka faɗa musu. Magana ta biyu ita ce magana ta malaman da ke cewa alƙawari ne aka yi da al'ummomin annabawan. Al'ummar annabi Nuhu Allah ya riƙe alƙawari da su, in za ku yi tsawon rai har annabin da zai zo bayan ku ya zo, to ku yi imani da shi ku taimake shi. Haka al'ummar annabi Musa an yi alƙawari da su, in za ku yi tsawon rai bayan shuɗar annabi Musa har annabi Isa ya zo, to ku yi imani da shi ku taimake shi. Kamar yadda al'ummar annabi Isa an yi alƙawari da su, in Allah zai ba ku tsawon rai bayan ɗauke annabi Isa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo, to lallai ku yi imani da shi ku taimake shi. Wato al'ummomi ne aka ɗauki alƙawari da su, ba annabawan ba. To menene bambanci tsakanin wancan zancen da wannan? A haƙiƙanin gaskiya umarnin da aka yi wa annabi ya shafi al'ummarsa, illa ma dallal dalil ala takhsis, sai abinda dalili zai nuna wannan khususiyya ne. Ina fata an fahimta. Don haka ko da al'ummomin aka yi wa wannan alƙawalin, to ta ina su al'ummomin suka ji wannan alƙawalin ta hanyar annabawan da aka turo musu, su ne suka iyar musu da wannan saƙo. Ina fata an fahimta. Abinda zai nuna maka cewa al'ummomin ake nufi da Allah ya ce faman tawalla ba'da zalika fa ulaika, humul fasikun, zai iya wani annabi juya baya? Ballantana har a ce fa'ula'ika humul fasikun, yana cikin fasikai? Wannan sai dai cikin mabiya annabani za a iya samun wannan. Wani gashi ya alkawalin daga baya ya saba, irin yadda Yahudu suka yi alkawalin suka saba kafin zuwan manzon Allah, su da kansu kano min qabli yastafihuna ala alladhina kafaru, suna cewa ina ma a turo annabin karshen zamani dan mu hada karfi da karfe da shi, mu hada gwiwa da shi, mu yaki kafirai masu wasu wutar gumaka. Amma lokacin da yazo sai suka kafirce masa, sai suka bijire masa. Ina fata an fahimta ma'ana dai alkawali ne Allah ya yi da kowace al'umma, cewa idan annabin da yazo bayan ta yazo, to shikenan lalle ta bada gaskiya da shi, ta yi riko da abin da yazo da shi, ba ta yi sabata ce za ta kaucewa shari'ar wannan annabin, dan ita al'umma ce ta wani annabi da ya wuce da can, da zaran ta yi dogon rai zuwa an sake turo na annabi, to dole ta bi wannan al'umma, ta bi wannan annabi. Ina fatan kun fahimta. Sai Allah ta bi
afghayra
dinillahi, shin wani addini daban wanda ba na Allah ba, yabghuna, mutane suke lalube su dauka su riko da shi, wata aqida daban ba wadda Allah ya saukar da littafi don ita ba, ba wadda Allah ya turo da manzanni don ita ba, mutane suke so aqidar gargajiya, aqidar maguzanci, ko yahudanci ko kiristanci, wani addini daban ya bugu na suke nema. Walahu aslama man fis samawati wal ard, alhalin Allah shine wanda dukke cikin sammai da wanda ke ƙasa ya mika wuya gare shi, halittun da ke cikin sammai na mala'iku da halittun da ke ƙasa na bil adama da aljan, gaba ɗayansu sun miƙa wuya ga Allah, sun yarda shi kaɗai ne ilahu, abin bauta da gaskiya, bayan yarda su cewa shi ne al-khaliqur raziq al-malikul mudabbir, shi ne mamallaki mai halitta, kuma shi ne mai jujjuya al'amura, kuma shi ne mai arzitawa, sannan kuma shi ake bautawa shi kaɗai, ba a bautawa wani tare da shi. Shi ne ma'anar walahu aslama man fis samawati wal ard, wanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasai gaba ɗaya ga Allah suka miƙa wuya, sau'an aw karhan, ko dai bisa ga suna so, sun yi ɗa'a tare da ikhtiyari da zaɓinsu, aw karhan ko kuma a bisa tilas, dole su bi Allah. Wato bayi iri biyu ne a duniya, akwai wanda suke bin Allah ala tilas, ba dan sun so ba, su ne kafirai, suna bin yadda Allah ya tsaro rayuwarsu ta gudana, ba su isa su fice daga ƙarƙashin ikonsa ba. Lokacin da ya kaddara hudowar rana, shi za ta fito, ko da ba su so fitowar ta ba, kuma in lokacin hudowar ta bai ba, ko da sun so ba za su iya fito da ita ba, ka suna gargashin gudanarwar Allah kenan. Lokacin da ya shirya ruwan sama ya sauka, zai sauka ko da ba sa son saukarsa, kuma lokacin da suke buƙatar sauka, Allah bai kaddara saukarwa ba, bai yadda suka iya, dole su haƙura, ba su da wata kimiyya da za su kawwane girgije a sararin samaniya ya zubar da ruwa inda suke so. Ubangiji ta'ala ne kadai wanda yake da ikon kawwana girgije, yuzdi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ul al-absar. Banda shi ba mai iko haka, yake gina girgije a sararin samaniya, ya tunkuɗa shi, ya tura shi zuwa inda ya so, ya zubar da ruwa adadin lita ko gangar da ya so, kuma amfani ruwan ya amfanar da adadin halittun da Allah ya ga dama, ƙididdigar hakan duk yana cikin littafinsa, kullum fi kitabin mubin, a rubuce yake a wurinsa subhanahu wataala. To kaga gudanar wannan, dare ya zo, rana ta zo, gobarar daji ta zo ta farwa Amerikawa a jihar California, ta haɗiɗiye gonaki na alkama da masara da menene ba yadda suka iya. Ga jiragen sama suna watso chemicals daga sama dan a kashe wutar taki, haka Allah ya tsaro, sai ta haɗiɗe yadda Allah ya tsara ta haɗiɗe. Abinda duk za ta ci ya sace sanye, ba technology ta faɗi, babu wata kimiyya, ba fasaha, sau'an aukar hankin, dole su yi zugum su zulawa sarautar Allah ido. Yan kwana-kwana, yan kashe gobara sun gaji, jiragen sama sun gaji, na ƙasan sun gaji, waye ya gaji, haka Allah ya tsaro. Babu yadda suka iya, sau'an aukar hankali. To kaga mummuni shi miƙa wuyansa bisa ga zaɓi, ya yadda da Allah ya bautata masa sai ya samu lada. Kafiri kuma ya miƙa wuya don an fi ƙarfin shi, ba don ya zaɓa ba, dole ne gyaɗa ta yi mai in ko ta ƙi ta sha matsa, saboda haka ya miƙa wuya, dole babu yadda iya, kuma babu lada. su kaga lalle ikon Allah ba karamin iko bane walahu aslama man fis samawati wal ard tawan wa karhan wa ilayhi turja'un aw lam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u zilalu an al-yamin wa shama'il yatafayya'u zilalu an al-yamin wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun ko wani irin halitta inuwarsa tana durkusawa taiwa Allah sujjada ko mai inuwar ya so ko bai so ba tawan aw karhan yatafayya'u zilalu an al-yamin wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun shine tawan wa karhan wa ilayhi turja'un kuma yazo a gare shi za a maishe ku ko mutane dan yayi muku hisabi ranar tashin kiyama Allah ya tabbata
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
وبنجي يتي قل كتي آمنا بالله مو مسلمين من يؤمن بدا الله وما أنزل علينا هو من يؤمن بدا بين داك سوكر من القرآن وما أنزل على إبراهيم من يؤمن بدا صحف إبراهيم abinda Allah ya saukar wa annabi Ibrahim na wahayi wa Isma'il da abinda Allah ya saukar wa annabi Isma'il wa Ishaq da abinda Allah ya saukar wa annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub wal Asbati da jikokin gidan Yaqub annabawan cikin su abinda duk aka saukar musu mun yi imani da shi wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani da abinda aka baiwa annabi Musa da wanda aka baiwa annabi Isa wan nabiyuna min rabbihim mun yi imani da abinda aka baiwa dukkan annabawa daga wajen ubangijin su kaga lafazin annabiyun wato sai zanto kamar an yi ijmali ne ba da tafsil an ambaci annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Musa annabi Isa sai a madadin haka kawai sai aka jumlace wan nabiyuna da ma ko abinda aka baiwa kowane annabi ma ina fata an fahimta min rabbihim daga wajen ubangijin su kowane annabi da yazo da wahayi daga wajen ubangiji mu musulmi mun yi imani da shi annabi ne la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe ɗaya daga cikinsu ba ma zaɓe mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba wannan ke nuna kamala da cika na aqidar musulunci game da annabawa duk wata aqida game da annabawa in ba aqidar musulunci ba ko dai ka samu gurbatacciya ce ko kuma nakasasshiya ce gurbatacciya wanda masu ba su yadda da annabawan ba ko waɗanda suka ɗauka akwai annabawa amma annabawa ba wahayi aka yi musu ba su dai mutane ne masu wayo kamar da falsafa suka ɗauka ko kuma sun yadda da annabawan amma ba duka ba kamar yahudu sun yadda da annabawa amma banda annabi isa banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kirista akwai yadda da annabawa a cikin kundinsu amma ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kaga aqida ce na kasasshiya sai zanto aqidar mu ce cikakkiya kamila kowane annabi mun yadda da shi kowane littafi da annabi yazo mun yadda da shi mun yadda da attaura mun yadda da linjila mun yadda da annabi musa mun yadda da annabi isa kaga akwai kamala cikin aqidar mu amma su ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su yadda da alqur'ani ba yanzu koda wannan kadai aka rike su wane ne wanda suke so a zauna lafiya mu da su mu da muka ce mun yadda da nasu annabin da nasu littafin ko su da suka ce ba su yadda da namu annaban ba ba su yadda da namu littafin ba kaga anan koda anan kawai aka tsaya ma'ana yanzu ka dauka cewa an turo annabawa ne guda 10 sai ka dauki 9 kai imani da su ka kyale na 10 sai wani zo ya rike goman gaba daya ciki har wanda kai imani da shi kenan kuma ya kara wani abu akai sai ya zama abokin fadan ka ko dan adawar ka idan dai kana da hankali in kai dogon tunani shi bakin ka yake ba annabin ka ya yarda da shi littafin ka ya yarda da shi to me ne rikici a ciki abinda bai yarda da shi ba abinda ka gurbata cikin littafin ka kasassanya son zuciya shi ne bai yarda da shi ba amma wahayin tatattansa zallansa ba garwaye ya yarda da shi ina fata an fahimta shi yasa inda a ce Allah ya yi tanadin aljanna, kamar yadda wani malami ya faɗa, ya ce inda Allah ya yi tanadin aljanna kadai don Yahudu, to musulmi ma za su shiga, tunda musulmai sun yadda da Annabi Musa kuma sun yadda da Taura. Ha kuma inda a ce aljanna an yi tanadin sa ne kadai don Kirista, musulmai ma za su shiga, don musulmai sun yadda da Injila kuma sun yadda da Annabi Isa. Amma in Allah ya yi tanadin aljanna don musulmai, to da Yahudu da Kirista su ba za su shiga ba, don annahum ma amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala amanu bil kitabi allazi unzila alai, ba su yi imani da manzon Allah ba, ba su yi imani da littafin da aka saukar masa ba. Kaga namu ya fituka, aqidar ta mu ta fi fadi. Ubangiji ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma lallabe cikin waɗansu daga manzannin Allah ko waɗanne mun yadda da su. Aqidar mu ta musulmai kenan da Allah ya koya mana, wa nahnu lahu muslimun, kuma mu muna miƙa wuya ga Allah, muna masu yin bauta gare shi kadai. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, dukkan wanda ya riki wannan musulunci a matsayin addini, abinda ba musulunci ba a matsayin addini, falan yuqbala minhu, ba za a karba ba a wajensa. Musulunci shine addinin da dukkan annabawa suka zo don shi, shine addinin da dukkan littattafai suka zo suka karfafa. Ba wani annabi da ya zo da Yahudanci ko Kiristanci, dukkan annabawa da musulunci suka zo. Ga abinda muka karanta shekaran jejiyan nan, hawariyai da suka yi imani da annabi Isa, lokacin da annabi Isa ce man ansari ilallah, قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون, kace da mu musulmi ne, annabi Isa kuma ya karba addinin su a haka, kace da mu musulmi ne, haka suka ce. Ma'ana kowanne annabi da addinin musulunci zo, dan haka duk wanda ya rike wani addini daban ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, wato ba za a karba ba daga hannun shi, ba za a karba ba ko a bashi lada. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kuma lalle a ranar lahira yana cikin hasararru.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
إمام النسائي يروي حديثي ده عبد الله بن عباس الله تعالى يدعى عليه. wani mutum ne yana kristanci sai zo shiga addinin musulunci, bayan yan kwanaki kaɗan kuma sai ya ridda kuma sai ya gudu ya je koma garin su na kirista, ya ci gaba da zama. Bayan ya koma kuma sai nadama ta kama shi cewa abin da ya bai kyauta ba, sai ya daina sha'awar addinin musulunci, sai ya aiko jakada wajen manzon Allah cewa a faɗa wa manzon Allah cewa ni din nan da nazo na musulunta na yarda na gudu, a yanzu fa ina sha'awar in shiga musulunci, idan na tuba yanzu na shigo musulunci kuma za a sace karbata ko kuma shikenan na bata gari na ba za a sace karbata ba, sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi. Shi yasa na kyale ya karanta su gaba ɗaya har zuwa ƙarshe. Allah ce kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirta bayan imaninsu, haka kawai sun yi imani sai suka kafirce. Wa shahidu anna ar-rasula haqqun, ta yaya Allah zai shiryar da mutanen su da suka kafirce bayan sun shaida cewa manzon Allah gaskiya ne. Waja'ahumul bayyinat, hujjoji sun zo musu akan hakan. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin, ubangiji fa baya shiryar da mutanen da suke azzalimai. Ula'ika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in, ula'ika irin waɗancan fa jazaohum sakamakon su anna alaihim la'natullahi, la'antar Allah da tsine wasu za ta hau kansu. Wal mala'ikati, da la'antar mala'iku. Wan nasi, da la'antar masu la'anta cikin mutane. Ajma'ina, gaba daya duk za ta hau kansu. Khalidina fiha, suna masu dawwama cikin ita la'anta din. La yukhaffafu anhumul azab, ba za a sassauta azaba a kansu ba. Walahum yunzarun, ba za a yi musu jinkirin azaba ba. Illa allazina tabu min ba'di zalika, sai fa waɗanda suka sake tuba bayan haka. Ma'ana in suka sake tuba bayan wancan riddar da suka yi, wa aslahu, kuma suka gyara ayyukansu, fa inna allaha ghafurur rahim, Ubangiji Ta'ala mai gafara ne, mai jin kai ne. To kaga akwai koko wanda suke bada fatawan cewa idan kana laifi sai ka tuba, ko bayan ka tuba sai ka sake koma laifin, wai daga baya in ka tuba ba za ka karba ba. Kaddara mutum ya tuba ya koma, ya tuba ya koma har sau 100, in dai a tuba da ya ta ƙarshe ta 100 bai sake komawa ba, ta zama tuba tabbatacciya, to ya shiga ƙarƙashin fadin wannan ayar illal ladina tabu min ba'di zalika. Zalika dinnan sai zanto dukkan ridin da ka taba yi a baya, dukkan kome da ka taba yi, ba kome na aure ba, kome na kasu ba daga laifi ka sake komawa, sai zanto an yafe maka shi a nan guri kenan. Illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Amma dai wannan baya nuna ko mutum yayi wasa da tuba din, ya tuba ya koma, ya tuba ya koma, dan ba da tabbacin kila yana komawa, kuma kafin ya sake dawowa sai Allah ya karbi rayuwarsa. To kaga hadari ya shiga ciki kenan. Amma idan ya tabbata a aikata mutum ya tuba sai kuma ya sake ridda, sai ya dawo zai shiga musulunci, sai aka ce ai da matan ya taba zuwa ya shiga, karka ce a to ba za mu karba ba, sai ya karba mai yawa a yanzu din, ya karbi musuluncin da kyau, ya ci gaba da yi mai yawa a yanzu din, tuba din ta zanto tabbatacciya. Mai yawa da ba a gargade shi ba, mai yawa da bai samu ilimi ba, mai yawa da bai samu fadakarwa ba, abinda za ka yi kokarin ka nuna masa falalar da ke cikin tuba da hadarin da ke cikin mutum ya ja da baya bayan ya tuba. Ina fata mun fahimta. To kaga dokokin Allah akwai sauki a kansu, inda duk wanda ya yi laifi ya tuba daga laifi, in ya koma laifin a ce kuma daga baya ko ya dawo ba za a karbi laifinsa ba, to kaga ai mutane da dama za su samu kansu cikin matsatsi. Amma addinin musulunci ba matsatsi da musgunawa ko takurawa a cikinsa. Wa maj'ala alaikum fid-dini min harajin millati abikum ibrahim. Shine Allah ya ce illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu, sai fa wadanda suka tuba bayan haka suka kuma gyara ayyukansu, fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne, sannan kuma mai jin kai ne. Sai Allah ya ce
innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم, lalle waɗanda suka kafirta bayan imaninsu, sun mazdadu kufran, sannan sai suka ƙara kafirci ɗoriya a kan na daɗin, lan tuqbala taubatuhum, ba za a karɓi tubansu ba, kuma irin waɗannan su ne ɓatattu. Innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta, wa matu wa hum kufaru, kuma suka mutu suna kafirai ɗin ba su tuba ba, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban, ba za a karba ba daga wajen ɗaya daga cikin su mil'ul ardi, ko da zai bayar da abin da yake cikin ƙasa, zahaban na zinariya, tamyizi kenan ko, wala wistada bihi, ko da mutum ya nemi fansan kansa da shi, a ce mutum yana da dukiyar da take cikin ƙasa ya bayar dan a fanshe shi gobe kiyama kare shi ga wuta, to ko da zai bayar din ba za a karba ba. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, za a zo da mutumin da yake kafiri, Ubangiji Ta'ala ya ce da shi, inda a ce zan cika maka ƙasan nan da zinariya da azurfa ko da zinariya, sannan kuma in ce ba zan tsamar da kai daga wuta ba har sai ka bayar da ita, sannan ka fashi kanka za ka bayar, dan adam a guji zai ce eh zan bayar, duk da san dukiya da dan adam yake da shi, amma zai ce zan bayar. Sai Ubangiji ya ce na nemi abin da yake mai sauki, bai kai haka girma ba a wurin ka, amma ka ki na nemi kar kai shirka, amma sai da kai shirka, dan haka yau ba za a karɓi fansa daga wajenka ba. Shine lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban, cikin kasa na zinari inda ɗaya daga cikinsu zai bayar ba za a karɓa ba, wala wastada bihi, ko da ya nemi fansan kansa da shi. Allah ya ce ulaika lahum azabun alim, irin waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi, wa ma lahum min nasirin, ba su da wani wanda zai taimake su a gobe kiyama, wato ba wanda zai taimakawa mutumin da ya zo duniya, har ya tafi ba tare da ya shiga musulunci ba. Allah ya tsare mu. Ayoyin nan guda biyu suna da alaƙa da juna, amma dai ta farko ma'anarta ta dan fi rikitarwa, don Ubangiji ya ce innal ladina kafaru ba'da imanihim, waɗanda suka kafirta bayan imaninsu, sun mazdadu kufran, suka ƙara kuma wani kafircin, lan tuqbala taubatuhum, ba za a taɓa karɓar tubarsu ba. Mun kuwa san ƙa'ida ta Alƙur'ani, Allah ya ce zai karɓi tuba, wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'alun ko ya'lamu ma taf'alun, kamar yadda yake wata qira'a, qul ya 'ibadiyal ladina asrafu 'ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ودنا آيوه النانو ندو وندي توبذا كربا إلا من تاب وآمن وآمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ودنا النسوشي أبين تسكين هنا وندي دو يتوب ذا كربا با ما كمر آية دي كتكين سورة الزمري yakubai wadanda suka ketarewa kawunan su iyaka la taqanatu min rahmatillah karku dai bai tsammani daga rahmar ubangiji innallaha yaghfiru dhunuba ko ana aka tsaya kowane zunubi ya shiga ciki domin alif da lam din istigraqiyya ce ko jinsiyya ce ta shafi kowane irin wato zunubi da mutun yayi ana gafartawa sai Allah ya ce jami'an duka kaga karfafa magana kenan sai kawo jumla ta'liliya innahu huwal ghafurur rahim dan shine al-ghafur kuma shine ar-rahim sannan in yantahu yughfar lahum ma qad salab kaga lafazin ma ismul mawsul ne wanda siga ne daga cikin sigul umum duk abin da ya wuce a baya a tarihin rayuwar su inda sun tuba za a gafarta musu anan sai ce falan lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalun ba za a karbi tubansu ba shi yasa ta rikita ta fuskar ma'ana to sai malamai suka yi maganganu da yawa akan ta wajen tantance ma'anar ta amma dai mafi fitowar ma'anonin su ne guda biyu don haka a kansu kawai za mu takaita ma'ana ta farko suka ce wannan aya tana magana ne akan waɗanda suka tuba tubar da lokaci ya ƙure a yi mun karanta shekaran jiya a matsayin istishhadi wale su tattawatin lalazina ya maluna sayyati hata iza hadara ahadahumul maut mutanen da ba su tuba ba sai lokacin da mutuwa ta zo to ga irin wannan sune lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun ba za a karbi tubansu ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasara hunalika alkafirun wato ba za imani ba zai musu amfani ba in ba su yi imani ba sai lokacin da mutuwa ta zo duk mutumin da yake gargara har an fara zarure a jikin sa ko ya tuba ba za a karba ba duk mutumin da ya bari har sai da rana ta hudo ta yamma ta je ta fada a gabas to a lokacin ko mutum ya tuba ba a karba yau ma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون متمن دبي التي على نتهدو تيما سنيتي تبت الآن بذاكر بابا تو إلو أن نسو آية كان في تنا نفهم وند سكبري لوكتي يقول مسو أما دو وند يتوب تصور اللوكتي شيني متوا بتلقات هذا مسو يتوب تنكا فلانا تقول هل هدو وتيما تو أن نذاكر أتوب أنسا wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu waɗanda suka ce lan tuqbala tawbatuhum ba wai tuba din ake magana ba imani ne Allah ba zai ba su tawfikin yi ba daidai da waɗanda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim an fahimta ko da kuma innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun azim dan haka dai idan mutun ya tuba da ragowar lokaci za a karba amma duk wanda ya tuba bayan lokaci ya kore masa tuba za a karba ba manzo Allah ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karban tubar bawa matukar bai kai gargara ba sai kuma Allah ya ce
lan tanalul birra hatta tunfiqu min ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
وبنجدت لن تنالوا البر ba za ku taɓa dacewa ba da abin da ake kira albir lafazin albir ismun am li jami'i wujuhil khair wato suna ne ga mamaye na dukkan wani aiki na alkhairi siyar da dukiya ne, ziyarar mara lafiya ne, taimakon gajiyayyu ne, kowane irin aiki na alkhairi lafazin albir ya shafe shi. Lantanar albir ba za ku taɓa dacewa ba wajen yin aiki na albir cikakkensa, hatta tun fi komi ma tuhibbun, har sai kun ciyar daga irin abin da kuke so, abin da kana son shi sai ka ɗauka ka bayar. Wannan da shi ne ake samun albir, ba abin da kai ma ba, ba rigar da kai ma ta tsohu ba ta koɗe. A'a, abin da kake da sha'awarsa lokacin kai ma za ka ɗauka ka bayar. Wa ma tunfiqum min shay'in, abin da duk kuka ciyar kowane iri ne, ko na menene, fa inna Allaha bihi alim, Ubangiji ta'ala yana sanar da shi. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari, lokacin da Abu Talha al-Ansari ya ji wannan aya ta sauka, yace ba za mu ciyar ba sai mun, ba za mu samu albirru ba sai mun ciyar daga abin da muke so. Yace to ai ne ko a cikin dukkan dukiyata me yafi daraja, me yafi tsada? Ai ba abin da yafi daraja, yafi tsada sama da tafkekiyar gonata da ake kira biruha, wata gona ce a Madina tana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, opposite da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga kayan marmari a ciki, ga kaza a ciki, tana da ruwa da dada. Wani lokacin ma annabi na shiga ciki dan ya sha ruwanta, ya dan huta haka a cikinta. Yace duk cikin dukiyata ita na faso sama da komai. Sai ce manzon Allah, ga ta nan na danka a hannunka, kai kasafinta ga waɗanda Allah ya ce a basu. Dan an ce lan tanazu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku dace da albirra ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. Shi kuma abin da yake so kenan, ka san lalle sahabbai mazajen fama ne, ko shakka babu wannan karfin imani kenan, zirwa fil imani wa taqwa kenan, kololuwar imani da taqwa da tsoron Allah da san aljanna kenan. Da suka yi tunanin aljanna, sai sai ga ashe wata amarya ce da sadakinta yana tsada, ko ba haka ba? Dukkan amaryar da sadakinta ke da tsada, ai kaga lalle sadakin kar mutum dan idan yin rawar bayarwa ba zai same ta ba kenan. Saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, Allah sanya maka albarka, bakhin malur rabih, bakhin malur rabih, madallah, wannan dukiya mai riba kenan, dukiya mai riba kenan. Sai ce amma kana da yan uwa dangi makusanta? Yace eh. Yace je ka kasafta musu, sai ka samu lada biyu, ga ladan sadaka, ga ladan sadar da zumunci. Wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, Allah ce kullu ta'ami kana halal li bani Isra'il, dukkan wani dangin abinci ada halal ne ga banu Isra'il, zurriyar gidan Yaqub, Yahudu da Nasara, dukkan wani dangin abinci da halal ne akan su. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, sai fa abin da shi Isra'il annabi Yaqub ya haramtawa kansa shi, min qabli an tunazzala at-taura, wannan tun kafin saukar da at-taura kenan. Kul kace da su fatu bit-taura, ku kawo at-taura din mana karanta gani, fatluha in kuntum sadiqin, ku karanta ta inda gaske kuke yi. Abinda wannan aya take nunawa, dukkan dangin abinci da Allah ya yalwata wa Yahudu, ya yalwata wa Krista, su ne banu Isra'il din ai, musamman kuma Yahudawa Allah ya yalwata musu su ci duk abin da suke so. Abu ɗaya ne da yake haramu akan su a tarihi, wannan abin da yake haramu akan su shine naman raƙumi da nona. Shi annabi Yaqub alaihi salam babu abin da yake sha'awa a duniya irin naman raƙumi da nonon raƙumi. To sai Allah ya ɗora masa wata cuta, sai ya yi bakance tsakanin shi da Ubangiji, sai in dai har na tashi lafiya daga cutar nan, to zan haramta a kaina naman raƙumi da kuma nonon raƙumi. Wato ya yi haka dan ya nuna gujewa abin da ya fi ƙauna a duniya dan neman yardan Allah. Abin da ya fi ƙauna naman raƙumi da nonon sa, to bari ya haramtawa kansa shi dan neman yardan Allah. To da ya haramta kansa shi, sai zanto wannan abin ya zama haramun ne a zuriyar gidansa banu Isra'ila gaba daya. Ashe kenan ababen da Allah ya halatta wa banu Isra'ilawa da waɗanda ya haramta musu, wanne suka fi yawa a da tsakanin wanda ya halatta da wanda ya haramta? Ko shakka babu wanda ya halatta ya fi yawa, domin komai ma halal ne, sai me? Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi. Amma daga baya sai aka zo aka yi ta haramta musu waɗansu abubuwa, saboda me? Fa bi zulmin min allazina hadu حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وتسبب ذلكم سيئوا بنجد تعالى يتحرم تاموس أبو بوا يحرم تاموس كذا يحرم تاموس كذا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. حرمتا مسؤول أن أبا من سبو لذلك سنسلي أما دا دوها للنياء كنسو wannan Allah yana faɗa musu haka dan ya tunatar da su da can suna cikin yalwa, amma su suka jawo suka samu kansu cikin kunci. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin, ku kawo at-taura a karanta a gani in har da gaske kuke. Sai Allah ta
wa man iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di zalika fa ulaika humul zalimun قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
الله سيفون يسترى على الله الكذب من بعد ذلك دكا وندك يكرك رأي جنجنا ما الله باين وندن بياني إذا الله يي نتوى دا دنجن حلال سنة ديوة أتكم بنو إسرائيل وكافن سيلي في أهرم تامس سوء duk wanda ya ƙarya kuma zai jingina ma Allah labarin da ba haka ba, min ba da zalika fa ulaika humu zalimun, to irin waɗannan su ne azzalimai. Allah ce kul, ka ce sadaqallahu, Ubangiji ta'ala ya yi gaskiya cikin labarin nan da ya bayar, ko da Yahudu sun ƙi ko sun so. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ya ku musulmai ku bi addinin annabi Ibrahim, halin kasancewarsa miƙaƙƙen addinin da babu karkata a cikinsa. Wa ma kana minal mushrikin, daɗai annabi Ibrahim alaihi salam bai zanto cikin mushrikai ba. Sai Allah ce
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن
Ubangiji ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sani dai farkon daki da aka ajiye shi domin mutane su yi ibada a cikin sa, lallazi bi bakka, shine wanda yake cikin garin Makka, wato ko kace Makka ko kace Bakka, duk sunan Makka ne. Waɗansu malaman suka ce asalin sa din mimun ce aka yi ibdalin ta koma ba, waɗansu kuma suka ce a Bakka daidai gurbin da dakin Ka'aba din yake, Makka kewayen garin gaba ɗaya kenan. Lallazi bi bakkata, farkon ɗaki a ban ƙasa shi ne wanda yake wurin da ake kira Bakka, tsakiyar garin Makka daidai da ɗakin Ka'aba. An gane ko? Mubarakan ɗaki ne mai albarka, wa hudan lil alamin, sannan shirya ne ga mutane. Na daga cikin albarkar ɗakin Ka'aba, wanda ya je wurin ya yi sallah ɗaya ta farilla daidai take da sallah 100,000 a wani wurin da ba nan ba. Kaga albarka kenan ta wuri. An fahimta ko? وهدل للعالمين كما شريعته ga mutane fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim fihi a cikin wannan daki na Ka'aba ko a cikin wannan hurumi na Makka ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyinannu daga cikin su akwai maqamu ibrahim wurin da annabi ibrahim alaihi salam ya taka lokacin da yake sabunta ginin dakin Ka'aba wato lokacin da yayi tsawon katangar da yafi karfin yadda zai daukan block ya dora sai ya samu wani dutse sai yake taka shi saboda mu'jiza ta annabawa sai da ya kasance sawunsa ya bayyana akan takun irin yadda sawunka zai bayyana idan ka taka kasa bayan an yi ruwan sama kaga wannan ayatun bayyinatun kenan maqamu ibrahim badal ne na ayatun bayyinat wa man dakhalahu wanda duk ya shige shi mai kenan shi dakin Ka'aba ko kuma shi al-haram kewayen Makka ko ba ko shakka ba abinda ake nufi al-haram kewayen Makka ba wai dakin Ka'aba ba dukkan wanda ya shiga kewayen hurumin Makka kana aminan, ya kasance amintacce. Me ake nufi da ya kasance amintacce? Wannan jumla ce khabariya, lakin ma'ana hal insha, domin labari ya duru baina sirki wal kadhib, amma al insha kuwa wato umarni ne Allah madaukakin sarki. Abin nufi dai bambanci tsakanin al-khabar da al-insha. Idan ka bada labari, ko dai zanto ƙarya ko zanto gaskiya. Idan muka dauki wannan aya a zahirinta a matsayin labari, duk wanda ya shiga hurumin Makka ya zama amintacce. Abin nufi ya zama amintacce, ba za a sace dukiyarsa ba, ba za a zubar da jininsa ba, ba za a taka shi ba, mota ba za ta kade shi ba, ba wani abin cuta da zai same shi. Haka ayar take nufi. Domin mun ga wani ya je maka an taka shi, mun ga wani ya je maka an yi masa yankan aljihu, mun ga ko ba haka ba. An samu waɗansu ƴan takife sun shiga ɗakin Kaaba din 1981 ne, ko suwaye su Juhaiman, lokacin fitinar su suka shiga suka hana mutane sallah, aka yi menene wanda aka yi shekaru kamar 20 da suka wuce, ba ko nawa kamar haka. Ashe idan mun ɗauki cewa mun da kalahu kana amina, labari ne Allah ya bayar, wannan iya zuwa ya ce mana to ai labarin da ya bayar ya zama ba tabbatacce ba, don gashi ya ce duk wanda ya shiga zama amintacce, ko mun ga waɗansu sun shiga ba su zama amintattu ba, Qur'ani bai tabbatar da gaskiya ba kenan. Yana da kyau ku fahimci wannan gabar, don wani na iya bujiro maka ita ka zanzare ido ka rasa yadda za ka yi, ko ba haka ba? To amma idan ka ce khabar ne lakin ma'anahul insha, abinda ayar take nufi, wa man dakhalahu wajaba alaykum an tu'minuhu, wanda duk ya shiga wannan hurumi na Makka ya zama wajibi akan ku, ko musulmi ku amintar da shi, wajibi ne akan ku, kar ku zubar da jininsa, kar ku dauki dukiyarsa, kar ku yi masa yankan aljihu, kar ku yi, kar ku yi, kar ku yi, kar ku yi. Idan Allah ya ce kar ku yi, masu imani sai su ce eh mun yadda ba za mu yi ba, masu raunin imani fa sai su dan rinjaye su yi. Yin su ya karye ka'idar cewa kar ku yi, ba labari bane, wannan tana kace kariya ne, insha'i ne, ina fatan kun fahimta. To idan ka fassara wannan ma'anar shikenan, sai ka ce duk rudin da ya faru a Makka, wani yayi kaza, an yanke wa wani aljihu, bai ci karo da abin, Allah ya haramta ne, mutane kuma sun kangare sun yi, wani Allah ba ya ce kar ai kafirci ba don suka yi, ba ya ce kar iya ba don suka sha, wannan kawo cikas game da shi Ubangiji, bai kawo cikas game da shi ba, ya kawo cikas game da wanda suka saba umarninsa, dan zai musu hukuma ranar tashin kiyama. Shine wa man da khalahu kana amina, walillahi ala nasi hajjul baiti, ko hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس للي الله يا وجبتا أكم متاني حج البيت زيارة داكن سا دكي كعبة داكن سا كدكي مكة كو حج البيت زيارة داكن سا زيارة أو تصفة سننية دن سوكي واجبي نأيكن هجي كو دن سوكي واجبي كو سنة نأيكن أمرا الله يا وجبتا سيتي على الناس أكن دكا متاني إن دا آير تاتيا أنن دا كو واسي أجي أيكن هجي دولي ko da bashi, ko da tafiya a ƙasa, ko da dangin di, ko ma meye, amma sai Allah ya ce man istata'a ilayhi sabila, sai zanto man din nan badal ne na annas, mutanen da kaji an ce kalma ce mai faɗi, an takaice maka adadin yanzu, man istata'a ilayhi sabila, wanda ya sami ikon zuwa, wanda ko bai sami iko fito, wannan wajibin baya kansa kenan. To menene iko wajen zuwa aikin haji? Iko dangane da zuwa aikin haji, na farko ya kasance kana da ƙoshin lafiya, da zaka iya zuwa ka yi tawafi ka yi sa'ayi lami lafiya. Na biyu ya zanto kana da guzurin da zai kai ka yi dawo da kai ba tare da kayi bara akan hanya ba. Na uku ya zanto cewa hanyar da zaka bi amintacciyar hanya ce, babu fada, babu rikici. Idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan, baka da istifa'a, duk mai karfin jikin da baya da kuɗin da zai sai kujera, aikin haji ya fada a kansa. Gashi da karfin jiki, in so ake yi tawafi so 100 ma zai iya yi, to amma ko baya da kuɗin da zai sai kujera ya tafi aikin haji, saboda haka aikin haji ya faɗi a kansa. Duk mutumin da yake da kuɗin da zai sai kujera amma baya da ƙarfin da zai dawafi saboda rashin lafiya, saboda kaza, saboda kaza, to kaga wannan ya faɗi a kansa, sai dai ya tura da kuɗinsa wani ya yi a madadinsa. Haka duk mutumin da yake da iko, ga kuɗi ga iko, amma hanyar da zai bi guda ɗaya ce, kuma ana faɗa tsakanin wata ƙabila da wata, da wata ƙasa da wata ƙasa, ya ce zai keta ta hanyar akwai haɗari. Jirgin sama ya bi ta sararin samaniyar inda ake faɗa ɗin, akwai haɗari, kila waɗansu sa iya harbo shi, ‘yan mun daga daɗi, ba abin da ya musu zafi. To a nan aikin haji ya faɗa a kanku, har sai an sasanta tsakanin masu faɗa, in ba ku da wata hanya sai nan, in ko kuna da wata hanya sai ku kewaye ku bi duk tsawonta. Ashe wannan shine istita'a, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara, ma'ana wanda ya samu guzurin ya je sai ya ƙi zuwa, ya ce Allah bai kira ni ba, shine wa man kafara. Ya zama fassara da Hausa, wanda ya kafirce, kausa sarshe aka yi, ma'ana ga dukkan wanda ya samu aikin haji, ikon ya je aikin haji ya ƙi zuwa, ma'ana munin abin ya kai a sa masa suna kafirci. laifi ne mai girman da ya kai a rada masa sunan kafirci, wa man kafara dukkan wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Da yawa daga cikin malamai na salaf suka ce irin wannan nusus wadanda aka kawo su don wa'idi, kar kai dogon bayani ka fassara sa haka ka tafi sun tsoratarwa, amma in ka tsaya kana haka kana haka sai ba wani hari ga tsoran sai ya fita. Dan haka dai wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, ubangiji ta ala mawdaci ne ga barin bayi, ya wadata ga barin sa, babu shi babu shi. Ina fata an fahimta. Umar dan Khattab ke cewa kana da halin zuwa aikin hajji baka je ba, yace to ina ruwa na kila so kace ka mutu ba yahudi ko barasari, kana da aikin kudin da zaka je aikin hajji baka je ba, ya zanyi da kai idan Allah ya kaddaro zaka mutu ba yahudi ko kirista. To kaga aiwa man kafara din kenan. Allah ya ce qul ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa wallahu shahidun ala ma ta'malun. Qul kace da su ya ahlul kitab, ya ku ahlul kitab wadanda aka bi mu littafi, lima takfuruna bi ayati llah, dan me kuke kafircewa ayoyin Allah, wallahu shahidun ala ma ta'malun, Allah fa zai bada shaida kan abin da kuke aikatawa. Qul kace da su ya ahlul kitab, ya ku ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah, dan me kuke kautarwa daga tafarkin Allah, kuke kautar da man amana wanda ya imani, sai ku ne muku bautar da shi kuma yadda shi baya. Mutum ya yi imani kuna son kuma yadda shi baya. Tabguna ha'i wajen, kuna son hanyar Allah ta zanto a karkace, wa antum shuhada, kuma ku da kanku kuna shaida kan cewa abin da kuke kuskure ne laifi ne. Wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun, Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke yi, yana sane da abin da kuke aikatawa. Sai ayatu karshe da zamu tsaya kanta.
Ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب, idan kuka bi wani bangare na ahlul kitab wadanda aka bai mu littafi, yarudukum ba'da imanikum kafirin, za su mayar da ku bayan imanin ku kafirai. Inda kuka ce za ku biye musu cikin duk abin da za su tsara muku, cikin abin da duk za su kawo muku, to za su sai sun sa kun yi ridda. A yau ko abin da duniyar musulunci take take na biyayya da muka yi musu cikin tsare-tsaren mulkin mu, biyayya da muka yi musu cikin tsare-tsaren tattalin arzikin mu, ko tsarin bayar da ilimin mu, ko tsarin siyasar mu, ya taimaka kwarai mu samu kanmu cikin nesa da tafarkin Allah, nesa da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan kaida ce da Allah ya bayar, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, in kun bi wadanda aka bi mu littafi, yardukum ba da imani kun kafirin, za su mai da ku kafirai bayan ku da kuna da imani, sai sa ku bijire mu ubangiji. Yanzu ba mu da tsari na tattalin arzikin kasa wanda yake tafiya akan tsari na addinin musulunci, akhzan wa ata'an, bayarwa da karba, sawa'un bayar da bashi, sawa'un cinikayya, sawa'un kwangila, sawa'un gudanar da gwamnati, sawa'un gudanar da kamfanoni, don muna bin tsari ne wanda Yahudawa suka tsaro mana, bankunan mu suna bin tsari wanda Yahudawa suka kawo mana, mun kasa samun istiklaliya ta fuskar tattalin arzikin kasa, siyasa ta tattalin arziki ba mu da yanci a kanta, an ba mu mulkin kai shekara 40, amma kuma har yanzu ba mu da wannan yancin kai din ta fuskar tattalin arzikin kasa, ballantana kuma tsare-tsare da dokoki namu da ke gudanar da gwamnatin mu ne yau da gobe. Daidai da tsare-tsaren ilimi ba mu da namu na kanmu, sai abin da suka tsaro mana, sai abin da suka ce mana. Muna tafiya secondary aji biyar, primary aji suka ce ku rushe wannan, ku yi tsarin 6334, haka kawai sai aka bi su, sawa'un yana da amfani ko baya da amfani. Muna tafiya muna da teacher college, muna da waye, aka ce a rushe wannan, a yi kaza. Muna tafiya muna da kaza, a rushe wannan. Muna tafiya maza daban mata daban a ɗakin ɗaukan karatu, suka ce a takuɗa, wayewa ne ci gaba ne duk a hargitsa. Ma'ana ba mu da yanci kenan mu. Ai sai mu dauki boko, yadda za mu yi boko din, amma mu kawo tsari wanda ya dace da addinin mu, da tarbiyyar mu, da al'adun mu na gargaru, da muka ga da iyaye da kakanni. Sai ya kasance bokon akai shi, kuma tarbiyya akwai ta, kuma tsoron Allah akwai shi. Amma ina amfanin bokon da ba tsoron Allah a ciki? Ina amfanin turanci zalla babu takawa? Ai bai da amfani. Amma turancin da aka garwaya shi da takawa, bokon da aka garwaya shi da tsoron Allah, ilimin da aka garwaya shi da tarbiyya da hali na gari, wannan shine abin da yake wajibi akan mu gudanar. Ka ko wannan, in ma gwamnatin tarayya ta ki a matsayinta na tarayya, tunda kasar tana bin tsari na secularism, babu wani dalili da jihohi namu masu rinjayen musulmi ba za su kawo tsare-tsare ba na tattalin arziki, na bayar da ilimi, na menene, na zamantakewar jama'a wanda za su kawo tsarin Allah a ciki. Kaddara suna jin tsoro su sa masa suna tsarin Allah, kar a ce sun ce shari'a, su kawo tsarin su yi shiru kar su ce shari'a din. Amma a ga tsarin Allah yana tafiya. Bashi tun daga bashin da za a ba manoma na galma har zuwa wanda za a ba tarakta babu ruwa a ciki. Bashi da za a ba ma'aikaci tun daga na keke har loan da za a baka na mota har wanda za a baka na sayen gida babu ruwa a ciki. Su kawo wannan tsarin mana saboda tunda Allah ya halarta riba, sai ce jin tausayin wato ainihin ma'aikata ne ya sa muka zare riba, suka yi shiru amma su a zuci tsakaninsu da Allah sun san cewa saboda Allah ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, sun san wannan ne. Ina fata an fahimta. Wai dukkan mutumin da yake son ya kama farakan ai da sassafe zai je ya kamata. Ha kuma dukkan mutumin da ya tsana tarko ai kaga sandan shi a ƙasa take ba a sama take ba, dai idan ya daga sanda sama dabbar ba za ta zo ta shiga cikin tarkon ba. To akwai wani lokaci da akwai buƙatar a yi wayo wajen gudanar da dokoki na Allah da dokoki da tsare-tsaren Ubangiji. Kila idan ka fito ka ce shari'ar musulunci sai a ce gashi nan ɗan terrorism ne, ai ƴan Usama ne, wane ne wane ne, wa sai America ta hasko maka CNN, ta hasko maka CIA, ta turo FBI, wace ce duk kowace tsiya sai a yi rubdugu a kan mutum. Ina fata an fahimta. Ai yaƙi ɗan zamba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba matsoraci ba ne, jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wasallam, jarumin jarumai ne. Amma in zai fita yaƙi sai ce gobe za mu fita ta gabas. Abin da yake nufi kuma yamma za a, sai an fita gari a gabas ɗin sai a zagayo sai a yi yamma ɗin. Me hikimar a je yamma dan kar munafikai je su faɗa mutanen yamma ga manzon Allah nan tafi? Yanzu daga nan Maiduguri idan ka ce gobe za mu fita ta gabas sai mu ɗauka a ba maza a je, sai je kai tsaye gumi. Kai ko ba nan wajen kai ba, nan wajen kai yamma wajen dama turu shi kenan. Ya je kai tsaye gumi kai kuma ka zagaya ta bayan gari ka tafi yamma ɗin, sai me kuma? Kaga yaƙi ɗan zamba ne. Akwai dabara. Ali bin Abi Talib za a yi mubarara tsakanin shi da wani kafiri, kafirin ƙato ne. Aka ce a fito ɗaya nan ɗaya nan, Ali bin Abi Talib za a takobin sai fito, wancan kafirin ya taho. Ali bin Abi Talib ya kalle shi ga ƙato ne na anuna. To amma tun da yaƙi ɗan zamba ne sai ya kalle shi ya ce ana ma kharajtu li ubariz rajulain, ni ba na fito bane dai in yi faɗa da mutum biyu, don me kuma taho ko biyu? Sai kafirin nan ya ɗauka cikin sahun kafirai wani ya biyo shi, sai waiwaya dan ya ce koma Ali bin Abi Talib. Kafin yi waiwayo kansa yana ƙasa. To kai ma yanzu sai kai haka ko ba ka? In tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yuruddukum ba'da imanikum kafirin, idan kuka bi waɗanda suka aka bai wasu littafi waɗansu daga cikin su za su sa ku yarda ku bar addinin ku kuna kafirai. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah, dan me za ku kafirce gashi ko ana karanta muku littafin Allah? Wa fiikum rasulu, manzon Allah na cikin ku, hadisan manzon Allah suna tare da ku ko baya tare da ku da ransa? Wa man ya'tasim billah, dukkan wanda ya riko da Allah ya dogara da shi, faqad hudiya ila siratal mustaqim, haqiqa an shirye da shi ta farke madaidaici. Saboda haka idan gwamnatocin mu suka sa himma suka sa kwazo sai su yi aiki da hankali, su yi aiki da dabara, sai nemi shawarwari na malaman da suke tsoron Allah wanda suke son shari'ar musulunci, sai su kawo tsare-tsare a nemi yadda za a gudanar da al'amura. Waɗansu ababen a ciza, waɗansu ababen a busa, waɗansu ababen a bayyana ƙarara, waɗansu ababen a ɗanyi yadda ya dace. Abinda nake nufi ba sai an fito an ce kaza ba, idan ana ganin fitowa a ce kaza zai sa mayu su zura mana ido kamar su cinye mu. Wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. To sai mu bi abubuwa ta hanyar hikima, ta hanyar basira, ta hanyar hankali, sai ga yadda manzon Allah ke gudanar da al'amuransa kenan sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta Allah ya mana ga munkatar abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta Allah ya yafe mana. Allah ya ce faqad hudiya ila siratal mustaqim, wanda duk ya riko da Allah an shirye da shi ta farki madadaci, Allah ya shirye da mu ta farki madadaci.